أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة، شرنا فرقة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شكرا دبودة دليل فرقة رمضان إن باقي دد شاء أكو غوتم أكو 2026 غريغوريان كالندا دام تجرب إن شاء الله تعالى دع إن مكثيا تكين كراتم من القرآن من البركة تكين وانا مسلا تكين البركة نكو فرقة من البركة وصلكين دمبا wana na hareza cikin wannan sura mai albarka ita ce suratul taha. Muna kuma isa yanda Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin cewa sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da dutse ya za a yi da su ranar tashin kiyama, aka ce za a nike su saboda za a shimfiɗa duniyar ta zama shimfiɗaɗɗiya. A ranar kuma kowa zai fito gaban Allah madaukakin sarki, babu wanda zai huya, babu kuma wanda ke wanda zai karkata. Sannan ranar hukunci na Allah madaukakin sarki ne, sai wanda ya ga dama ya bashi ceto, kuma sai wanda ya ga dama wato kenan a ceta. To shine sai Allah madaukakin sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim, ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah madaukakin sarki ya san abin da yake gaba gare su, wato kenan su mutane. A wannan lokacin Allah madaukakin sarki ya san abin da yake wato kenan gaba gare su, min amr sa'ati, nan lamarin tashin alkiyama. An fito daga cikin kabarbura, an zo an samu kasa a shimfiɗe, sannan me zai biyo baya a gaba? Allah madaukakin sarki shi ya san wannan. Ko kuma tun daga ma duniya ai akwai tashin kiyama tana nan da ne, me zai faru da mutane? Allah madaukakin sarki ya san wannan, ma kalmar da abin da yake bayan su, min amr duniya, na lamarin duniya. Kenan sun fito a tashin alkiyama, yanzu sun bar duniya. To abin da yake duniyar Allah madaukakin sarki ya san yanayin da take ciki a wannan lokacin, abin da zai faru a gaba kuma Allah madaukakin sarki duka ya san wannan. Saboda haka babu sabon abu a gare su, sannan kuma ba su da wato kenan damar, wallahi hidu da bihi alman, ba su da damar da za su kewaye ilimin Allah madaukakin sarki. Kamar yadda shi Allah madaukakin sarki ya kewaye duka ilimin su, Allah ya san komai tattare da su. Su kuma sai abinda aka ba su na ilimi suke da shi, ba ma utitu min al-ilmi illa qalila. To mu je wala
wa wujuhu lil hayy al qayyum wa qad khaba man hamala.
Allah madaukakin sarki ya ce wa anatil wujuhu, fuskoki kuma a wannan ranar za su kaskanta wato kenan a gaban Allah madaukakin sarki. Ai zalla za su kaskanta, wa anahu ghayruhu, da zama wato kenan kowa ya wato dai kowa ya karbi wato kenan kaskancin sa a wannan ranar. Babu wani daukaka, wai ba saraki, ba mai dukiya, da mai talauci duk daidai ake. Kada ka duk an zo gaban Allah madaukakin sarki, ko ma waye shi, wannan yayi saranda a gaban wato kenan Allah madaukakin sarki. Ala tulmihu lil hayy al qayyum, al hayy shine wato kenan rayayyen sarki wanda baya mutuwa. Don haka rayuwa tana daga cikin sifa, daga cikin sifofin Ubangiji Allah madaukakin sarki. Saboda ka ba da lokacin da za a ce ga karshen rayuwarsa. Haka kuma al qayyum shine wanda ke da wamamme. Yawa, babu ranar za a ce wato kenan ya kare. Saboda haka Allah mai wannan sifa lokacin kowace rai za ta zo ta kaskanta wato kiran a gaban sa. To waje wagar ka ba man hamal zulman wanda ya dauko zalunci wato akan sa ranan tashin alkiyama yazo da shi wato kenan gaban Allah madaukakin sarki hakika wato kenan ya tare ana zuwa gaban Allah madaukakin sarki da ayyukan lada da ayyukan alheri da ayyuka wanda za su tsayar da mutum shi kuma wannan sai ya dauko laifi kala kala ya taho da shi to hakika wannan mutum ya tare saboda ai duk zulubin mutum zai zo da shi a kansa ko to wanda zai cece ka ma zai tsore shi kan ya ganka da wannan yanzu misali a ce mutum ne aka kama shi da laifi sai kawai aka gan shi da bindigogi bayan an yi kashe-kashe sai aka kama shi da bindigogi sai aka tafi da shi police station wanda zai cece shi zai ji shakka zuwa gurin ko ba zai ji ba zai ji shakka saboda gurin kar a zama ko shi ma ana zarge shi da cewa shi ma yana daga cikin sponsors nasa ya tafi da mummunan laifi kai da kanka za ka ji tsoron ka je ka bi abin nan don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji hakunan sahabbansa duk da kunan sahabbai ya ji ai namu ya ji ko yace kar fa ranan tashin alkiyama in hadu da dayanku ya dauko akuya a kansa tana kuka ko kuma daga ya dauko raƙumi yana kuka ko bijimi yana kuka ma'ana na zalunci yaje saci kayan wani ya dauko a kansa saboda duk mutumin da ya saci kayan wani wa mangalla ya tabi magalla yawmul kiyama duk wanda ya gululi ya dauki haƙƙin da ba nasa ba a public fund kayan gwamnati ya dauka ya boye ko akuya ko tinkiya ko rago ko kudi dala ko ma menene kaya na hukuma wanda ba a raba an baka ba wanda inda za a raba din kai magana da haƙi a ciki ko kama ba a raba an baka ba sai ka dauka ka dauka ka tafi da shi kaje kai amfani da shi personal ko personal use din ka za ka zo da shi ranar tashi alkiyama kuma ya ga ya tafi magan da yawan alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kunna sahaba sai karbo in ga dayan ku kar ku yadda wallahi in ga dayan ku ya dauko abun da yake ba na halal din sa ba ya dora a kansa yazo tashin alkiyama ce zai gidi yana cewa ya Muhammad ina cewa a ba san yanda zan maka idan har annabi sallallahu alaihi wasallam da son sa da kaunar sa da yake wa sahabbai da kuma al'umman sa zai ga mutun da laifin da zai buje masa ai kaga wato kenan wannan laifin matsala ce don haka Allah yake cewa kada khaba man hamala zulma wanda ya dauko kaya na zalunci a kansa yazo filin tashin alkiyama da shi wannan ya tabi domin wanda zai cece shi ma yana tsoron ya je ya cece shi to Allah ya saukar mu shi
wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yaqabu zulman wala hadma
Allah madaukaki sarki ce wa man ya'mal min as-salihati duk wanda ya aikata wani abu na cikin salihan aiki aiki na gari aiki mai kyau sai mutun ya aikata shi sallah ne azumi ne zakka ne bin iyaye ne karatun alqur'ani ne karatun hadisi ne karatun fiqhu ne sada zumunci ne zikiri ne ga sanan ayyuka na alkhairi kowace iri mutun ya aikata ta haka ce min as-salihati na aiki salih na salihan shi duk aiki na kirki duk aiki na alheri sai kai shi ko ma yane ne wa huwa mu'min sannan kuma yana mu'mini aiki na salihanci din aikin da shari'a ta ce ta yadda da shi sannan yana mu'mini kenan yana musulmi kenan ko saboda ba za a karbi kafirai bai nan ladina wanda Allah ya rubuta shi eh saboda suka kafirta bala mu gimu lahu yawmal qiyamati wazanan ko nan ladina kafaru wanda suka kafirta Allah ba da kuki sarki ranar tashin alkiyama ba za su je gaban Allah wato kenan da aikin alkhairi ko guda ɗaya guda haka ma ba za a daure suke ba aikin su dama na zunubi za su zo da shi to kai da ka aikata wannan alhali kana mu'mini kenan ba a karban aiki sai da sharadin imani to fala ya kafu zulman wannan mutum kada ji tsoron zalunci ba za a zalunce shi ba domin Allah madaukakin sarki yana cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama ni na haramta ma kaina ne zalunci dan da nafi karfin kowa amma na sa zalunci a kaina haramun ne ni bazan yi ba waj'altuhu bainakum muharrama kuma na san shi haram a tsakaninku dan haka bala tu zalimu kar ku zalunci dan haka duk wanda yayi zalunci to zai samu matsala ko to amma in aiki na alkhairi kai to shi Allah kuma ba zai maka zalunci ba don haka duk abin da ka aikata na alkhairi zaka ganshi a cikin kwaliyarka bil hasalima Allah ba da kudin ninka maka ma zai ninka maka ma zai don haka yace cewa wala ka fa zuman kar ma yaji tsoron wani zalunci wala hadman ai wala nuksanin kenan ba za a tauye masa ba kaga za a iya hana ka ko so da yawa zaka yi aiki hana ka albashi ko kai abu kaza a tauye maka haƙƙinka kana ji kana gari sai dai kace sai dai Allah ya isa sai dai ranar tashi alƙiyama sai menene haka ne kaga wani an zalunce ka ko kuma a baka amma fere sanan sa shine hadman din kenan ko to karka ji tsoron wannan ba za a hana ka kayanka ba kuma ba za a dan fere ta yanda dole ka hakura haka ba a ce maka babu arias ba inna lillahi inna ilaihi raji'un wala kafu zulman ko eh wala kafu zulman wala hadman ko dan mutai ya aiki na gari kare ji tsoron za a zalunce shi ko kuma za a yi masa wato kenan bita da kulli to mu je malam
wa kazalika anzalahu qur'anan arabiyyan wa sarafna fihi min alwa'idi la'allahum yattaqun أو يحدث لهم ذكرى
الله ورب كثير جيتي وكذلك أنزلناه قرآنا كما حكى نمك سوكا لشي ولا للتافي القرآن شيء أي معنى عربيا بل عربي أبن قرأ تعواني أنك قرآنا قرأ يقرأ قرآنا هو يو مزريني كما حكى نمك سوكا لشي القرآن شيء sannan kuma a larabce ma'ana qur'ani ba larabe ne saboda da yaran larabci Allah madaukakin sarki ya saukar da akwai dalilai da yawa da suka sa Allah madaukakin sarki ya saukar da shi na farko qur'ani na biyu saukar da shi ba larabe sannan da muka saukar da shi sarrafna fihi min alwa'idi duk abin da yake nanar ko a cikin sa mun sarrafa shi duk abin da zai tsoratar da kai akan zalunci mun sarrafa shi a ciki abinda zai tsoratar da kai akan wato kenan saban Allah kaman zina kaman shan giya kaman caca kaman dukkan kaba'irin da kake sani mun sarrafa shi a ciki in ka bin cikin alqur'ani zaka ga inda zai kawo ka tirin ne muna maka cewa zina haramun ne ga kuma illarta shan giya haramun ne ga illarta ƙarya haramun ne ga illarta zalunci haramun ne ga duk abin da zai sa ka shiga wuta kuma duk abin da zai nuna maka tsoron wuta tun daga kan wato kenan mutuwa har zuwa zaman kabari har zuwa filin tashin alkiyama har zuwa wato kenan lahira gaba ɗayanta to domin yi bayanin sa idan mutum yana karanta alqur'ani aga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kuna karanta alqur'ani fa ku riga yin kuka ma'ana kenan ku tadabburi akan aya can da Allah da kake cewa kitabu anzalallahu mubarakan da yaddabburu ayatihi wa la tazakkaru ulul albani to ku karanta shi ku tadabburi akan ayoyinsa idan za ku tadabburi to za ku kuka dan haka kisha in ku karanta alqur'ani ku kuka fa in lam tabku fa tabaku in kun gasa in kun kuka kalo shi amma ba ni cikin jama'a wanda zai nuna mutane kai tsoron Allah bane a lokacin da ka samu kake bantuwa daga kai sai ubangijinka kana karanta aka na tabbani to saboda haka duka abin da yake na narko wa'id kenan narko na azaba ko matsala to domin yi bayanin sa ciki dalla dalla in ka ga mutum bai gane ba to bai lazimci alqur'ani ba amma in ya lazimci alqur'ani to zai fi kowa taka tsantsan saboda tsoron wancan abin kar je faru da shi la'allahum yattaqunahu la'allahu za su samu takawa me ma'anar Allah za su samu takawa shine Allah madaukakin sarki ya sa abubuwa da dama wanda ake samun takawa a dalilin su daya daga cikin su shine Al-Qur'ani, yawan takaratun Al-Qur'ani da tadabburi da kan ayoyinsa da kokarin fahimtar ma'anansa, yawan rubuta Al-Qur'ani, yawan tilawa Al-Qur'ani, yawan karanta ilmin ulumul Qur'an ko ilmin tajwidul Qur'an ko kuma ulumut tafsir na Al-Qur'ani ko ilmin tafsir din kansa na Al-Qur'ani, duk wasu ulum da suke directly suna danfare da Al-Qur'ani, to yawan bincike a kansu zai sa ya samu tin ya samu abin da ake kira takawa. Zan taka kici Allah Allahum yattaquna, la Allah za su samu takawa. Kidan kanga tunda an kawo la Allah ana ba kowa zai samu ba, kai mutun ya karanta bai samu ba. Tunda an ce dalibi kathira wa yajibi kathira, sadaka la Allah in sun bi Al-Qur'ani a bisa kaidodin da aka saka za su iya ending up a karshe za su samu takawa, ko kuma alal akalli in ba su samu takawa ba yuhdisu lahum dhikra, zai farar musu da wani abu wato kenan na tsoron Allah a cikin zuciyarsu, ko kuma zai ba su daukaka. Al-Qur'ani zai baka kima in mun dake zikr a matsayin wato kenan darajar da daukaka. Al-Qur'ani zai zikr ai Al-Qur'ani zai sharaf, saboda ka yuhdisu lahum dhikra ai yuhdisu lahum sharafan, Allah ya da kuke sarki zai ba su daraja da daukaka da kima a dalilin Qur'ani alal aqli in ba su lalubo takawar ba. Idan kuma an yi muwafaka za su iya lalubowa takawar, sai su samu wata daren takawar, sai ga wato kenan sun fi kowa wato kenan taka tsantsan a cikin lamarin duniya, sun fi kowa wato kenan zuhudu a gudu a lamarin duniya, sun fi kowa wato kenan sanin ya kamata ka ta hata basira ma za ka gani Allah madaukaki sarki sai riga yana ta kasancewa tare da su a cikin lamarinsu. To saboda haka Allah madaukaki sarki ya bayyana wannan cewa ya saukar da Al-Qur'ani ya sarrafa wa'id a cikin su, don haka kenan yanzu ashe kokarin bibiyan wa'id na Al-Qur'ani ma zai iya sa mutum ya samu takawa da tsoron Allah. Me yasa Huzaifatul Yamani yake cewa ni ina tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam akan matsala ne saboda tsoron kar matsalar ta same ni, ko saboda tsoron kar matsalar ta shafe ni menene zai kai ni wuta, me zai raba ni da ladana, me zai kawo matsala, shi wannan yake targetin saboda me mukafatan an yi da rikani haka yake cewa saboda tsoron kar wannan abu ya riske ni. Ala haddi qawlihi aradtu sharra la li sharri lakin litawaki, na koyi sharri in san shi, in san in fahimce shi ba dan ne sharri ba, sai dai da kare kaina kan shiga sharri. Kuma Allah ya arifu sharra min alkhairi ya kafihi, duk wanda ba ya tantance wannan shine alkhairi wannan shine sharri zai iya fadawa, kuma tsammanin sa a cikin alkhairi yake, yana tsammanin aikin alkhairi yake a shi kuma aikin da yake, sai an je sai ta bayyana masa kuma ba haka bane. To kaga rashin sani da tantancewa wato kenan ya zama sautu kenan illa. Don haka kamar kai ka ce wannan aya tana kiran mu ne mu karanci Al-Qur'ani da kokarin fahimtar ayoyinsa ta hanyar ganowa narkon da yake cikin sa. Idan mun yi hakan nan la Allahum yattaquna, la Allah takawa za ta shiga cikin zuciyar mu, ko kuma alal aqalli yuhdisu lahum dhikra, zai fara musu da wani tasiri. Yawan karatun Al-Qur'ani zai sa muku da wani tasiri, dole sai ka tasirantu da wani abu wanda yake wato kenan mai kyau mai alkhairi wanda zai dora ka wato kenan akan hanya. Allah ka ba mu wannan dama.
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحي وقل رب زدني علما.
الله أكبر كتير كي يجي تو فتعالى الله إذا هو حقني إذا الله ما دوك جسر كي يجي سكدة القرآن نحن كوبا العربي نبي يصرف وإيد أشكنزا a wuri 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 daban 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 wanda duk wanda ya tsaya ya nazarce su zai samu takawa, ko kuma alal aqalli zai fara masa da wani abu na takawa a cikin zuciyarsa ko da dan kadan ne. To ta'ala Allah, Allah madaukakin sarki ya daukaka, to mun shi yasa yanda ya tsara abun hakika Allah madaukakin sarki ya daukaka. tayi baka san Allah wanda bakin tarkin ba sai ce maka al-malikul haq shine asalin wato kenan mai mulki na gaskiya domin akwai ranar da za a zo a samu duma su mulki a ajiye su a kasa a ajiye su a kafa kowa sai ya zama tafi da wani to saboda haka za a koma gaba daya kasa sai Allah madaukakin sarki ne zai zama shine kawai ubangiji a lokacin zai zama kuma shine mai mulki a wannan lokacin zai ce limanil mulkul yawm yau din nan waye sai ce mulki nasa ne ko waye sai magana Allah shi kan Allah wa kana rabi yace sai na ce sarkin Kano a duba rai gida kai magana zai daga ce zai ce kai magana Allah na ce limanil mulkul yawm kai magana ba so da ka ga da rayuwar nasu miskanci to saboda shi bayar a wannan lokacin ya bace mulki na Allah ne kuma ya sallawa to Allah cikin su gaba ɗin su ce wallahi ta'ajjal bil qur'ani ya muhammad kada kai ka gaggawan wato kenan alqur'ani min qabla an yuqda ilayka wahyu kafin tun kafin a gama saukar maka da wahayin sa kare wato kenan ka abin nan wato kenan kaman zai dauki can da yake ta latu harbi hi lisanaka li tajalibi ko kar ka murda harshen ka kana kokarin kama alqur'ani din saboda kai gaggawa wajen karban sa ina da na jama'u alqur'ani zamu tara maka shi zamu karanta maka shi zai abin ko kuma sanukuri uga falatan sa illa masha Allah zai yi dokan wannan sannan malamai suka ce abin da ake nufi da hakan din shine kar ka rika ba da fatawa kafin wahayi ya zo shi wala taj'al bil qur'ani fil ibta kar ka wala ta'jal kai ko eh kar ka gaggawa ba da fatawa a cikin harkar alqur'ani min qabla an yuqda ilayka wahyu kafin a gama hukunta wahayin da za a yi maka a kansa aka ce wata mace ne taje gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai karan mijinta ya mare ta aka bata hakuri aka bata wata ce ba wadan hakuri da zata yi kawai yazo ya bada fuskar sa ta rama aka ce an bagadabna alaihi biha an nausa bin nafsi wal aina bil ain wal anfa bil anfi yawa to kenan wal mari bil mari zara ta ce kawai ita kawai ya bada fuskar sa ta share shi da bari kuma kaga wannan shine ka'ida ko yawa kuma a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kina da gaskiya bai war Allah aka je a kira shi aka kira shi ce wallahi ba za ta mare ni ba ba za ta mare ni ba aka ce a to sai an mare ka ka mare ta na mare ta to za ta rama saboda kai share fuskar sa ya shirya sai aka saukar da ar-rijal kawwamuna alal eh sai Allah bada ku kisan ke saukar da ar-rijal kawwamuna alal misal awar mara dole wani abu sai an danne wani abu saboda wani abu yayi yawa ba dan koi ba dan maslahar ta ita yanzu in ya bada fuskar share shi da mari yace to shikenan ga takardar ki kaga ai an baro ta ko kuma duk abin da yake mata sai takura yace to haka zaki nayi wato kiyar matsala yanzu tsakanin ki shi kai ni kara gurin Annabi ko to shikenan bazan yi kazan ba bazan yi kazan ba to karshen ta sai ya zama ita yanzu ita za ta sha za ta shanye sakamakon wannan abu amma ga ce to a ake hakuri kawai shikenan saboda ai shine babba ko shine babba haka dan danne ta hakura to shikenan sai su ci gaba da mu'amalar su to yanzu kaga da in suka ci gaba da mu'amalar su irin ta da ko fiye da ta da yanzu advantage din kanta ne ya sake komawa ko yawa sannan kuma ai shine mai babbar dawainiya in dai ba ta kilo gaba namiji shine mai babbar dawainiya ko in dai ba miji hajiya ba shi yawa to shine mai babbar dawainiya dan haka dole sai an yi masa hakuri a wayansu abubuwa din to shine sai aka ce masa to in ba a gama wahayi akan Abubakar kana ba da fatawa eh wala ta'jal bil qur'ani min qablu ko min qabli ayi ku alayka wahayi kafin a gama wahayi akan Abu don haka shi yasa wani lokaci ba da fatawa ba kai ihtiyadi ba yana iya zama matsala yana iya zama matsala. Kawai kaga doron wani hadisi sai ka dauka sai kai hukunci da shi, sai a jero maka wasu hadisi kuma da sai ka rasa yanda zaka yi da su. Haka ne, yanzu ga misali mutumin da yake cewa iya sallan tahajjud ai bid'a ne ko a masallaci, saboda kan du'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wata sallah in dai ba maktuba ba ce to a gida ta fi albarka. Saboda kan mutum ya fito kan media ya zo ya bada fatawa akai, aka zo aka ce masa to ya zaka yi da sallar tahiyatul masjidi, yanzu mutum ya zo ya shiga masallaci sai ya koma gida ya tahiyatul masjidi sannan sai ya dawo, ya zaka yi da sallar idi, ya zaka yi da abin nan, aka dinga kirga istisqa'i da sauransu. Saura kake bai itiya din ma'anar hadisin ba, to sai fita ya bada fatawa kansa. To kaga irin wannan sai ya zo a yi gyara a mutum. To saboda haka yanzu Allah madaukakin sarki ya koya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam irin wannan dan shi manzan ya koya mana. Adama duba ga sun damuni, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya sanar da shi abin da yake daidai ko ya sanar da shi abin da yake daidai, amma sai a sa wani abu ya faru saboda shi ya koya mana ga yanda ake yi. Saboda ka in kadiya ta sa to a matsayin ka na wanda kike abin nan, in kuma za har dole sai ka bada fatawa da wannan aya ko wannan hadisin sai ka ce Allahu a'lam, ko kuma ka ce cikin abin da ni na fahimta, to yanzu kai ihtiyadi kenan ko yau. Sannan su kuma mutane akwai bukatar suna adalci a mutane akan irin wannan abuwa. Yau in mutum ya faɗa la'alla iyaka ilimin sa kenan, to a wajen gyaran sai an jahiltar da shi a duniya, wannan kuma ba daidai bane, wannan kuma ba daidai bane. Yau a lokacin ya faɗi iyaka abin da ya faɗa ne, duk da cewa innamal a'malu binniyati, Allah shi ya san niyyarsa. Idan an zo gyara, to akwai usulubi mai kyau wanda za a yi a gyara ba tare da shi an muzanta shi ba, ai hadisi ya kawo ko kuma yake kokari a aiki da shi. Yawwa, to saboda haka sai ya zama ta hanya wanda ke mai kyau ya fi dacewa. To mu je mallam wa qul, sannan ka rika cewa ya Muhammad rabbi zidni ilma, Allah ka kara min ilimi, Allah wadaukakin sarki ka kara min ilimi. Yanzu na tsaya akan kisasi, ashe kun ga ar-rijalu qawwamuna tana nan take. Don haka yanzu wancan da wannan aya da tazo ta ta sa wato kenan na sassauta akan wannan hukunci da nayi akan kiyasi ko kisasi kai ko akan kisasi, akan kisasi. To saboda ka Allah ina roƙonka ka ƙara min wani ilimin, ka ƙara min wani ilimin, ka ƙara min wani ilimin, saboda gurgurdan zurfin ilimi, gurgurdan yanda abubuwa za su zama sun warware a cikin sauki. Gwagwani da sun gwarwara cikin sauki, wanda duk ya fi kowa zurfin ilimi za ka ga ya fitar da abubuwa sauki. Yanzu ka je jami'a ka ga idan ka samu mutum da ke mai ake kirasa irin wanda shi mai digiri ne kuma an dauke shi karantar da 'yan digiri, mai ake ce masa ne assistant, yawa graduate assistant. To ko kuna karatun digiri, shi kuma shi ma iyakacin iliminsa digirin ne, to sai ya nuna maka shi fa mai digiri ne, don haka Allah za ku sha wahala a nesa, za ku sha wahala. Eh, ya kamata a bambance tsakanin aya da tsakuwa. Amma in profesa ne zai karantar, in dai ba ɗabi'a sabuniya ba ce, to ku kuma tausayin ku zai rika ci, don haka zai fito da duk hanya wadda take mafi sauki wadda za ku bi ku tafi a nan, saboda ai tsakanin ku da shi ba wannan ba iri, kuma ya samu experiences masu yawa, ya san hanyoyi da dama da za a bi a saukar wato kenan da abu. To haka ne, saboda ka mutum yana ƙara ilimi, hanyar da zai warware abubuwa suna daɗa sauƙaƙa. Ƙaramin ilimi kuma takurawa ne, ya takurawa kansa kuma ya takurawa al'umma, kuma ya ce haka ne dole. Amma shi da kansa in yana buɗawa yana sassautawa, yana buɗawa yana sassautawa, yana buɗawa yana sassautawa, har sai ya shigo da kowa, maimakon da ya tsakure ƴan wasu ce su ne. Karatu yana ƙara buɗawa, ma dama dan Allah yake yana buɗuwa, yana daɗa jawowa mutane, yana sassauta, yana daɗa har sai ya jawowa duk kenan kowa da kowa. To mu je mana
wa laqad ahidna ila adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu asma.
Allah barakaci take ce wa laqad, da hakika ahidna ila adam, mun yi alƙawari da annabi adam, mun yi alƙawari da annabi adam, amma abin mamaki min kamdu tun da can fa ake wannan magana fara sai manta Adamu, sai manta alƙawarin da muka yi da shi wasu malamai suka ce alƙawarin da aka yi da Annabi Adam shine ba zai ci wannan bishiyar ba. Ai mun san tarihin sa. Aka ce masa karka ci wannan bishiyar. Amma duk abincin aljanna da bishiyar aljanna duka ci. Amma ban da wannan bishiya ita kadai. Mun yi ittifaki a yi ittifaki. Ba za ka ci ba wannan ci ba to shikenan. Daga baya sai ya manta sai ya zo sai ya ci. To tunda ya ci nan kuma kaga matsala sai ta faru kenan ko? Yau mun kauna fanasiya. Da haka Allah ce walam najid lahu azman. Ba mu samu azma ta tare da shi ba. Ya kamata a ce Allah madaukakin sarki ce masa kaza. To a samu azama akan sa akan wannan matsala ta yadda kawai babu yadda za a yi ya manta. Babu yadda za a yi kwata kwata ma wato kina a ce ya manta. Amma sai ya manta. Da abin ya ci zuciyarsa sosai ba zai taba mantawa ba. Amma kuma Adamu ya manta. Don haka Allah madaukakin sarki ba samu azama akan sa ba. Kaman kai ka ce Qur'ani yana karantar da mu azama kanta tana da wato kenan matsayi a cikin rayuwar dan adam. Tana da tasiri akan harkar ilimi, tana da tasiri akan harkar sana'a, tana da tasiri akan harkar noma, tana da tasiri akan duk haka duk mu'amala. In dai ana son a ci nasara akan ko menene to ana buƙatar azama. Ana buƙatar azama, mutum ya zama yana dagewa. Da Allah madaukakin sarki ya ce ulul azmi minar rusuli, ai masu azama a cikin manzanni. Allah madaukakin sarki ya nuna cewa in sun dauki abu wato kenan ba su da abin nan. Azama shine consistency. Tun ka fara abu kai ta yi kai ta yi kai ta yi kai ta yi babu abin nan. Ilimin Malam Ali na Mange yana magana akan dalibai ya ce ma harkar samun karatu ya ce maganin samun sa himma. In kana son ilimi maganin samun sa himma. In ka son makar ka daina to daga ka himma to kai ta yi kai ta yi kai ta yi har illa masha Allah. Ko akan sana'a ne in dai akwai kuma yake consistency ne kuma yau kai gobe kai jibi kai kuma ko abu mai wahala ne za ka koye shi duk abin da yake wato kenan ya kulle zai warware ko mantara kalbaba walajja walija duk wanda yazo na buga kofa in ya nace to zata bude zata bude duk abin da kake ganin sa mai wahala ne bishiya dobebe to zaka zaba. To irin wannan azaman ne ba a samu a gurin Annabi Adam ba inji Allah madaukakin sarki walam najid lahu azaman. Da haka ba mu samu wata kina wata azama ta tsada da shi ba. To mu je
wa iz qulna lil malaikati sujudu li adam fa sajadu illa iblis abi.
Allah madaukakin sarki ce wa iz qulna ya Muhammad ka tuna lokacin da muka ce ma mala'iku iz kunna lil mala'ikati ka tuna kuma lokacin da muka ce ma mala'iku usjudu li adam duk ku fadi ku yi sujada annabi adam wa sajadu sai suka yi sujada ɗaya gaba ɗaya su illa iblisa sai dai shedan iblisa shine a bashi sai yake yace shi ba zai yi ba duk sauran sun fadi sun yi amma shi sai yake yanzu ya yi taurin kai kenan abuna ko an tambaye shi me yasa baka yi ba yace shi ya fi karfin annabi Adam. To haka malamai suka ce sako na farko da aka yi wa Allah ba da kuke zarki shine akan girman kai. Yana da girman kai ya fi karfin yayi ya fi karfin ya bi Allah a wannan kestin. In wani abu ne shi a gaya masa amma ba zai sujuda a wannan mutumin ba. Saboda haka ya fi karfin wannan. To shi sai Allah barka yake yace girman kai riga ta ce. Duk wanda ya sako kansa ya shigo ciki zan zare shi in garbar da shi zan zare shi in garbar da shi to muje
fa qulna ya adam inna hadha adul laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al jannati fatashqa.
Allah madaukakin sarki ya ce fa qulna sai muka ce ya adam ya kai adam inna hadha to wannan da kake ganin sa wannan dinnan ka gan shi sai ka kula da shi. Duk mala'iku aka ce su sujada annabi Adam duk suka fadi suka yi amma shi yace ba zai yi ba. Ai kaga ya fitar da kansa ko yau ya fitar da kansa. To tunda ya fitar da kansa kuma sai Allah madaukakin sarki ya nuna masa shi cewa kai Adam wannan da kake ganin sannan wannan shedan din nan to adul laka abokin gaban kai yanzu ba an fitar da shi a fili ba. Shi yasa aka ce duk abubuwa na addinin musulunci a fili suke babu dukunkuni. Duk abin da zai shigar da mu aljanna a cikin alqur'ani a fili yake. duk abinda zai fitar shiga da mu a addinin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin shi, duk abinda zai samu a wuta an yi bayanin sa, duk abinda a cikin aya da hadisi komai musulunci a fili yake bayyanawa, babu abinda aka boye wa mutane. Wannan da shaidan bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam babu abinda zai kusantar da ku da aljanna ko da takai ɗaya ne, nayi bayanin sa, babu magana wani abu a koye, babu wani ilimin gaibi, babu wani ilimin abin nan ake cewa ne hakika da me din da hakika da shari'a, duk ilimi na shari'a babu wani abin da yake wai an koye shi a hakikani a zahiri yake. Allah madaukaki zai gaya masa wannan abokin gaban kai aduwwan laka wali zaujika ko matarka ma wallahi tallahi abokin gaban ta ne ita ma, dan haka falaikul janna kuma min aljannati, karan ku yadda su fitar da ku a cikin aljanna, falaikul janna kuma haka ne ko falaikul janna ka ko ku biyo ko ku biyo nan wato kenan, kar ku yadda fitar da ku a cikin aljanna. Ayan kun yi wasa da shi kaga gidan aljanna na Allah zaka batta, kana ji kana gani wallahi za a fitar da kai, za a fitar da kai, idan kuma aka fitar da kai fa ta shiga zaka sha wahala, zaka sha wahala a rayuwa, zaka sha. Amma abin mamakin aran shi ne nan yace fala ya kurjanna kuma nan kuma sai yace fa ta shiga, bai ce fa ta shiga ya ba, kar a fitar da ku a aljanna ko ku biyun nan sai aka ce zaka sha wahala, ba a ce za ku sha wahala ba, saboda mafi yawan wahala akan wa take, akan Adamu, akan namiji ko mafi yawa ita ga mace ba tana gida ba, fadar Allah ta'ala ce zaman mata cikin daki to saboda haka so suna gida ko kai zaka sha wahala ka je ka nemo, in ba ta kiloga ba ba zai a ce mace ita sai ta je ta nemo ba, yanzu zamani da ya juya mata ba sa iya hakuri da abu kadan, kuma ba sa hakuri da wahalun zamani sai su ma sai sun nema, wata yaman kan du yaman kan also du, don haka sai zama da maza da mata irin abin da shafi mutanen England ya yana taimaka shafi kowa akan titi yana nema, kowa akan titi kwanakin bayan na ga wasu mata da hijabi da komai da komai an tare su a bakin wani shago suna zuwa suna sa tantafa a Kano, su fitar su tafi shi kan wata su je wani gari su je su su abin nan, kaga aikin namiji ne. Sukar su a cin koso to ya za su yi, dole sai sun tafi da yan yanayin rayuwa ya fi abin nan. To yanzu Allah madaukakin sarki ya ba Annabi Adamu komai na ni'imar aljanna, aka ce kar ya da fitar da shi, idan aka fitar da shi zai sha wahala ko eh kar ya da fitar da su, kar su kuskura su fita, idan suka fita Adamu zai sha wahala, don sai ya je yanzu mangwaron da yake ci a aljanna na kyauta sai ya shuka shinkafa da yake ci yanzu sai ya shuka, ko menene sai ya shuka ko aka ce da aka fitar da shi aljanna za a kawo masa iri a cikin abinan da magirbi da fardanya da menene da me da bijimi wanda zai masa noma, ya noma ya sha wahala ya girbe gona ya zazzabe ya yi mai tukuna sannan ya kawo dami guda ɗaya gida, ita kuma ta tuka, ita ma ai ba za ta huta ba, ba za ta huta ba wallahi. Don haka ɗan uwana musulmi duk abin da shaidan ne mun nisance shi to mu je.
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعري.
الله مدوك كذل كيتش مع النبي آدم إن لك ألا تجوع فيها كاسامو كزورة أشكي أجنة كغم كجي بابا مغانا يموا إن دي أجنة كي بابا مغانا يموا دو أبندا كي سو ولا فيها ولا هم فيها ما تشتهي أنفسهم ولا هم ما يدعونا دو أبندا سكتشي أكاو زاكاو duk abin da rasu yake so za su ci a ciki, amma in ka ka zauna ana Allah ta ju a fiha ba za ka taba jin wato kenan yunwa a cikin wannan ba, wala ta ara sannan ko ba za ka tsare ta ba, kayan aljanna automatic ne ko kaman kayan sunsu ne, baya bukatan wanki, baya bukatan guga, baya datti ko baya fayil, duk irin wanda kake so kawai kawai za ka zaka saka aliya husi ya busudus akwai sutura to sun dus a jikin su mun sun ga ma kore ko wanda kala duje za su iya samu ko sannan wa kullu asawira min fidda za a ba su wato kenan agogwanni da zobe wato kenan na azurfa mata kuma awarwaro da menene na zinari kai ko ko na azurfa ko na zinari duk wanda suke so diko kayan kyale-kyale dai kala-kala maza su da matan su a ciki dan haka wala ta araba za ka samu wato kenan tsareci ba harkar sutura an riga an wuce wannan to miji
wa innaka la tadma'u fiha wa la tadhhi
Allah madaukakin sarki ce wa innaka sannan kai adam la tadma'u fiha ba za ka shaki shiga a cikin ta babu ki shiga aljanna babu ki shiga a cikin aljanna duk ruwan da kake bukata kowanne ne Allah madaukakin sarki ya ta da shi ko akwai ainin fiha to sama salsabila in kai ruwan salsabil kake so ba za ka je ka sha in ma zanjabil kake so za ka je ka sha amma komai mai kake so in abina ko ko guda biyar ga na zuma ga na giya ga na madara ga na ne da ruwa ko duka abin da kake sha in dai kayan shaye-shaye ne an wuce wannan line ba na shaye-shaye ne mai buga kudin kwakwalwa ba ruwa kayan shaye-shaye na alkhairi akwai su wato kina a cikin aljanna to da kala ta zuma fiha wala tadha sannan ko ba za ka hantsanta ba babu fita hansi da wuce ake sallan walaha da hansi ko kaga da hansi kaga mai gida dole zai fita gari ya waye tattara ya fita yaje shara na yaje aiki a gona ya aiki a office ya aiki a kasuwa ya aiki a shago ya aiki a cikin ina ne a makaranta a ICT duk wani ma garin zai bari ya tafi ya je nemo sannan ya dawo da bangarwa da sauransu wani ma kasar zai bari duka ai kaga hantsanta ne ka fito wato kenan inda zaka shara na to ba zaka samu haka a cikin gidan aljanna ba don haka yanzu Allah mu ce masa abubuwa nawa guda hudu innaka Allah tajua fiha da yake rabo wala ta'ara wa innaka la tazma fiha wala tadha abubuwa guda hudu duk in aka ce an dauke maka da wani wa'ina abubuwa hudu babu maganar yunwa babu maganar kishirwa ba maganar sutura ba fita wahala to me ya rage kuma me rage sai exercise ko eh we go suna gudu suna gudu wani wani abu kuma ba zai ji a wannan mutane so sun ci sun kwashe wai sai sun yi exercise masu rore jikin su ma mu bukata yin exercise saboda me ba mu samu mun ci mu kwashe ba to aljanna an dauke wannan har exercise din ma an dauke maka to mu je
فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلي
وانا شيني حالنا النبي آدم يسام كسا عليه الصلاة والسلام تكين الجنة وعدد هكا فوسوس إليه الشيطان شيطاني سيزوي مسا وسواسي سيزوي مسا وسواسي معنا شيني يسام سوطة مغانا الكلمة أتكين زوجي السا ko allazi waswasu fi sudurin nas yawa zai iya shiga cikin jininka ya zo shi cikin zuciyarka sai ya sa maka wasu abubuwa da rasa haka ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna shaytana yajri min ibn adama majra dam shaytan zai iya shiga duk inda jini zai shiga cikin jikinka shaytan zai iya shiga wannan gurin don haka yana da dama ya shiga cikin zuciyarka ya hura maka wata magana sai dai wanda Allah madaukakin sarki yake yaye shi saboda haka yanzu shedan ya je ya masa waswasi kana sai yake ce masa ya adam ya kai adam hal adulluka ala shajaratul kulli ko shajaratul kulli bana nuna maka bishiya ta dawamawa wa mulkin la ya bula da mulki wanda baya karewa ba zai sufa ba an abu ya sufa ya lalace sai a ce baliye ko yawwa ba zai fedin ba mulkin da baya fedin bana nuna maka wannan ba ko fa bishiyar da aka hana shi ne ba aka ce maka ka ci banda wannan bishiyar ko wala takraba hadhihi shajara ko ku biyan nan kar ku kusanci wannan bishiya din kuma yanzu ya zo a hankali zai nuna masa ajir maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniya nan ba za ta nade ba sai an maida sunna ta zama bid'a a kuma murda bid'a ta zama ita ce sunna to yanzu ga abin da aka haramta masa aka ce masa da matsala yanzu shedan sai yayi kokari ya murda masa yana masa shine mai kyau don haka ya zayyana cewa in yace zai samu wato kenan dawama na farko sannan na biyu zai samu mulki wanda yake ba zai kare ba kun ga yanzu an juya gaskiya a mai da ita ce ce kariya an juya kariya a mai da ita ce ce gaskiya kuma da haka ake so ai convincing annabi adam ya yadda da wannan abu to idan shaytan zai iya karfin hali wa baban mu annabi adam alayhi salatu wasalam yanzu mu abin ya wahala ne bana sai an juya abin da yake ba shine haka dole sai kai da aka san musamman in mutane musamman a ce mutun yana da shi ra'ayin sa kafaffe akan abu kaza to dufa ko ayar qur'ani ne wanda bace sai an juya ta sai ta ba da wannan ma'ana ko hadisi ne sai an juya shi sai ya ba da wannan ma'ana to sadaka wato gelin malamai Allah ya ji kansu da suka gabata suna iya kokari sai adalci wajen ba da fassarar aya yanda take a tsayenta ko kuma hadisi yanda take a tsayensa Allah ya taimaka mana akan wannan to yanzu an fada masa hakan nan wa mulkin la yabla to muje
fa akala minha fa badat lahuma sawatuhuma وَدَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى
الله ما دوكي دار كيچه فاكلا منها سوسو بين سي suka je suka ci wannan bishiyar yanzu kenan an gama gamsar da su cewa abinda shedan yake bada haka ne ko ba haka ba alheri ya juya ya zama shari musulunci ya juya shi kuma shi ne kafirci sunna ta kuma ta juya ta ita ce bid'a haka ne ba ko ai an juya yanzu har an gasar da annabi adamu cewar eh hakan dan haka ne dan haka sai je shawarci matarsa ita kuma sai ta daure masa gindi ba kalamin ha sai suka je suka ci sana ci fa badallahu masawatuhuma sai al'aura sai ta bayyana ana an ce sau'a saboda a dan sitirce aka ce da suka ce rigar su sai ta yage wannan riga mai kyan da bata ba bukatun wanki ba bukatun guga sai ta yage ta tafi da su wando ya tafi mun dan kwali ya tafi pant ya tafi brazier ya tafi komai ya tafi sai suka ga su kai da suke ai kaga da matsala wadallahu masu'atu wa dafika isbal min alaihi ma min warakil janna sai suka dinga kamuwa ganyen aljanna suna rufewa gaban su yanzu an yi abinda ba a so to ku su akan kansu yanzu ba sa san su ci gaba da ganin kansu a hakan nan bayan wa'annan suturori da Allah madaukakin sarki ya ba su din ali husu ya bu sundusun kudrun wa izza barakin wa hullu asawira min fira min fiddako wa saqahu rabbuhu sharaban tahura to duk wa'annan Allah barkatu sarki ya sa duk sun gudu sun basu saboda haka ɗan uwana sabon Allah baya sa arziki yawas mutun ya kan rasa abinda Allah ya tanada masa na alkhairi a dalilin sabo azabu shu'umun haka annabi sallallahu alaihi wasallam zunubi da kuke ga rasa shu'umi ne yakan sa ka rasa abuwa na alkhairi ko kuma yakan shafi wani na kusa da kai ma domin in mutum ya ga ana zulumi bai yi magana ba bai hana da karfi ba bai hana da hannu ba bai yi magana ba bai kiya zuciyarsa ba to zai samu laifi shige irin na wanda suke yi kaga zama shu'umi kenan don haka yanzu in wani ya yi laifi ya kallafa maka wasu abubuwa tukunna dole ka je ka yi magana in kana da karfi fawa ka hana in baka da ka yi magana in baka da shi akalli adaful iman ka kiya mun a cikin wato kenan zuciyarka kaga ya sa maka damuwa kai kuma kana zane ba abin to sadaka yanzu sun ci suturan su ta wato kenan bace ta bar su akala minha sabadallahu ma sawati ma wada bi kai tsana alaihi ma bi warakil janna sai yanzu kuma su jira su ji kuma me Allah madaukakin sarki zai hukunta na hana ku eh kuma kun ci eh ga halin da kuke ciki to yanzu ya za a yi yanzu kaga dole su mi kauya ko sai abinda Allah madaukakin sarki ya ga dama to hukuncin da Allah ya ce wa asa adamu rabbahu annabi adam ya saba wa ubangijinsa annabi adam ya saba wa ubangijinsa wannan kalma tana daga cikin kalmomin da malamai suka tace kuce akan ta suka kare junansu akan cewa to yanzu haka za a fassara ta annabi Adamu ya saba wa ubangijinsa wa asa Adamu rabbu ko kuma ya za a juya abin ne saboda aidan nawi saboda girman shi annabi Adamu da kuma matsayinsa musamman mu a gurin dan haka sai suka kasu kashi biyu kashi na farko suka ce gaskiya ba za a faɗi haka ba ba za a faɗi haka ba sai dai a ce annabi Adamu wato kenan bai gane da al'amarin yake ba ko kuma wani kalma dai wadda zai za ta zo da dan sauki amma kuma kashi na suka ce to amma kuma zahirin ta a cikin alqur'ani haka take ya za ka yi da ita ya za ka yi da ita kai kai ana manta a lokacin gwamnatin Buhari ta farko 1984 kenan ko akwai wani program da muke yi a Kano na ziyartar malamai a cikin bangaren da'awa a karkashin Dr. Bashir Aliyu so muka je gari-gari cikin gari gurin malamai mu je mu tattauna da malamai akan matsaloli da mu muke gani cewa malamai ya kamata su yi magana a kansa to sai muka tafi zakire gurin wani malami Aliyu Ala Aliyu daga nan sai muka dawo Jogana to a Jogana sai muka je ɗakin wani malami babban malami ga Qur'ani ta ko ina to daga cikin maganganun da ni na rike a wannan lokacin yake cewa in kace yadullahi sai kace hannun Allah kana faɗa ka zama kafiri da kace hannun Allah ka zama kafiri to amma kuma ya san na tafi na tattuna abin ya dame ni har muka dawo Kano na tunani akan wannan abu to ya zame da na alqur'ani in ka zo karantawa balarabe in yace yadullahi haka yake ni kuma ba haushe nace hannun Allah ni na zama kafiri muku lura da yadda abin yake implication na abin yake ba za a karanta cikin alqur'ani yadullahi maglula gullat aydihim ko amma ni in na zo nace yadullahi nace hannun Allah sai a ce ni kuma na zama kafiri kuma ya zame da kalmar alqur'ani to saboda kai wannan malamai suka ce kenan asa Adamu rabbuhu din haka dan dai za a bishi illa iyaka to wani irin isyan ne kuma akan wannan yanzu idan Adamu a matsayin sa na annabin Allah yayi abin da ake kira isyan kenan annabawa ba ma'asumai bane za su iya yin sabo ko ba za su iya yi ba to dan mafaka ita ta tattaunawa to abinda dai jamhur na malamai suka tafi akan sa shine cewa annabawa za su iya yin abinda ake kiransa sabo amma ba kaba'ira ba ba kaba'ira ba saboda irin wannan din shine dalilan akwai yanda Allah madaukakin sarki yake cewa ko wa kazahu Musa wa qada alaihi annabi Musa ya share shi da bari ko sai ya kashe shi ai kaga baka ce aiki kashe shi sannan aikin lada bane haka ne sai suka ce amma da shi wannan Adam da Musa alayhi salatu wasalam a wa'annan cases guda biyu duka kafin annabci ne kafin annabci ne dan yace rabbi firli ko ko yace faghfirli faghfara lahu Allah ka gafarta ne sai Allah bada ku kisar ki ya gafarta masa to daga baya sai Allah ya zabe shi ma kansa annabi Adamu alayhi salatu wasalam yace samaita ba rabbu kenan lokacin da Adam bai wannan annabci bai zo masa ba annabci bai zo masa ba lanta na manzanci amma Adamu ya saba ba ubangijinsa sannan sai Allah madaukakin sarki ya lakana masa wasu kalmomi ya tuba wa Allah sannan sai Allah ya zabe shi ya zama da shi annabi ya zama da shi abin saboda idan kafin annabci ne wannan amrun ne musallaman fihi kowa ya sallama wato kenan akan wannan kuma suka ce daga cikin hikimar shi ne an sa kadiyar ta faru dan ta zama darasi a na baya sannan kuma daga cikin manya-manyan darussa shi ne a nuna ma mutane cewa in ba Allah ba ba wanda yake 100% don haka bayan idan har annabawa da su yi wani abu shi ne irin wannan kananan kurakure to wanda ba annabi ba ai mai bai Allah ce shi yayi don haka babu wanda yake ma'asumi babu wannan da ma'asumi yake ma'asumi da yake nan na biyu suka ce idan ma har haka ta faru da wani ba annabi a cikin irin wannan case din to sai dai ya zama na farko ba munyan ka ba ira bane na biyu kuma sai dai ya zama wato kenan yana yi take Allah zai gane da shi kuma kulan kuma sannan Allah madaukakin sarki zai shirye da shi sannan kuma ya gafarta masa wannan abu inda Allah madaukakin sarki zai gafarta masa shi kenan magana ta mun dubo ya zo cikin hadisi wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim duk sun yi ittifaki a wajen riwayar hadisi an yi muhawara tsakanin annabi Adam da annabi Musa alayhi salatu wasalam annabi Adam gashi ga annabi Musa annabi Musa ya cinke shi ce kai Allah muna zama zama mu aljanna ka fito da mu kuma Allah ya baka komai na aljanna ya bare mu mishi a dai tun karkashi ka kama kaci yace eh haka ne to me yasa ka mana haka eh yanzu da muna aljanna yace Musa kai zababban Allah ne Allah ya ce inni tsafaituka eh bi risalati go ko bi kalami kai Allah ya zabe ka da risalarsa da maganarsa a cikin attaurar ni baka karanta ne inda Allah madaukakin sarki yace an zartar da cewa Adam za a halice shi zai ci wannan bishar shekara 40 kafin a halice shi ba shekara 40 kafin a yi ni Adam an rubuta cikin attaurar cewa in an yi ni zan ci bishar kai ba ka karanta wannan mene ce na karanta kuma kake zagina da abin da aka yi shi tun ban zo ba an ga an hukunta shi har daga an ga hukunta shi tun ban zo ne ba duniyan nan ba eh to saboda haka sai annabi Musa ya ce eh haka ne kuwa tabbas haka ne yanzu Musa ya sallama kenan ko dawowa to saboda haka hakan ne yake to shikenan sai kuma suka da ba bada misali da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa matsayin sa na babba ya basa wata walla an ja'ahu al-a'ma ko yana da'awa yana Allah Allah mutane su karba sannan sai manyan manyan mutane suka zo su suka tattauna da shi ya ɗebe kewa sai ji dadin tattaunawa da suna kaman za su musanta sai ga makafa ya zo shi yace na zo a karanta mu alqur'ani yace da Allah ka dan jira ni malam sai zama hakan da gurin Allah madaukakin sarki laifi ne aka ce a wasa wata Allah an ji abun a'ama wani abu shi ne irin wannan ko ko kuma afallahu anka lima azinta lahu ko kuma ma kana lil labi ay yakuna lahu athra hatta yuskina fil ardi kaga abin nan ko to duk irin waɗannan sai su gani cewa kanana abubuwa annabawa za su iya yi kuma amma take za a gane da su kuskuren kuma take wato kenan za a gyara musu kuma su za su kara ba sa abin da ake kira wato kenan dogewa akan wato kenan laifi ko kuma abin da yake khilafal aula yawa wannan abin da gani khilafal aula ne wallahi ta'ala ala to Allah madaukakin sarki zai ce asfa sa'adam rabbuhu sai ya ce fagawa sai ya zama wato kenan ya kuskure mu hanya annabi Adam ya saba wa gidansa sai ya zama ya kuskure a kan malaman tafsiri suka ce zaka ce asa Adam fagawa amma ba zaka ce Adam asin gawin ba ko ba zaka ce masa mai sabo ba kuma ba zaka ce masa halakakke ba saboda ai yanzu da misali mutum zaka zo mai taba tuka mota ba a bashi mota ya tuka daga lambar dinnan zuwa bulkacewa sai a karbe ya tuka mota ko bai tuka ba ya tuka mota amma an ana neman direba bai za a nemo shi ka ce masa direba shi ba direba ba ne saboda haka idan Adam ya yi kuskure guda ɗaya maza ya tubo Allah ka ce riga shi cikin masu sabo ladabi bai nuna hakan nan ba ko hakan nan kuma idan ya kuskure a daidai lokacin da ga yanda ya kamata ya sai ka ce masa bacacce ba zai yi ba yuqalu asa Adam fagawa wala yuqalu asin wala gawi to saboda haka ba za a kwali musu hakan nan ba to sai ka wannan yana daga cikin ladabi nan da za a yi mashi baban mu annabi Adam alaihi salatu wassalam da haka wani abun da ya faru ubangiji Allah ne ya tsara shi haka saboda darasi ya dawo kanmu to ana ce mun lokaci sai ko to za mu dakata anan insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ya gane da mu kuma ba mu ikon aikatawa ya ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah ya gane da mu kuskure ya ba mu ikon gyarawa. Assalamu alaikum.